Sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amerika a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Zara Aminu Fage
tare da ni Amina Bahari Auna.
To kamar dai yadda kuka sani a kowace ranar Laraba shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla. A yau 4 ga watan Mayu na shekarar 2022 zamu ci gaba da magana ne akan yadda ake cin zarafin mata a auratayya. A cikin shirin namu na yau zamu koma zauren mu inda wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana baki zauren namu domin tattaunawa akan wannan batu.
Daga bisani kuma zamu bude muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Sai a kasance tare da shirin yau da gobe.
To jama'a zamu fara shirin ne da koma zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna inda wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim ta gayyato mana baki.
To kin ga wani lokaci makota abin da yasa ba su son shiga? Wata akwai soyayya ne karfi tsakanin ta da mijinta. Wata zaki iya zuwa a matsayin ki na mace ki ba ta shawara ko ma da namiji ne nuna mata ba haka ake aure ba tunda mutumin nan bai daraja ki. Kamata yake dauka kafan ki ki koma gida a nemo miki yanci da to da hakkin ki da komai to ta namijin na dawowa wata zata iya zuwa ta kwashe duka. Ta fada. To shi yasa akan so wani lokaci ka bar mutum din yayi tunanin meye maganin matsalar shi kamar ita wannan matan da na bada labarin ta kunga ita wannan ba wai wani ya bata shawara ba da ta sha wuya kullun ina fada mace bata bukatar a ce ta fita a gidan mijinta wallahi idan wahala yayi wahala zaki neme ta sama ko kasa ba za ki ganta ba
ko ta gudu ko ta mutu
yau to duka bi to ita za ta yi choosing wanda za ta zaba sai dai kai abinda za mu ce maybe muna bukata yanzu a zamanin yanzu wayar da kai da wurin malamai da kuma irin counselors da gidajen yada labaru ya kamata a rika nuna mu mutane kina da daraja bai cancanta ba ki yadda ki asarar rayuwarki saboda wani
kuma abin kunya bane dan kin bar dakin
miji saboda ki Bahaushe ya ce wai miji goma ba uba goma bane saboda haka ba wani abin kunya bane saboda ki rabu da mijin da yake cin zarafin ki kin koma gida kina jiran ki auri wanda ba zai miki ba zai zalunce ki ba ba abun kunya bane koda duniya ta daga yatsa a gaba da ke ke kin sani kuma Allah ki ya sani cewa baki fita dan baki son zama aure ba kin fita ne saboda ana yin abin da ba shi bane Allah ya ce ayi a zama aure so su kuma iyaye su daure su bada goyen baya idan har yarinya ta zo ta kawo complaint akan mijinta ya kamata su gane ba yar da take so ta fita daga ɗakin mijinta ta dawo ta yi zaman gidan iyaye
babu
ubanta shugaban kasa ne ta fi son ɗakin mijinta saboda akwai wani yanci na rahama na musamman da Allah ya tsare ana saboda haka duk yarinyar da za ta zo ta ce ta fi so ta dawo gidan iyayenta akan gidan
mutum
ya kamata iyaye ku bincika haka kawai ba za ta ce za ta bar can dan ta dawo gida ta zauna tare da ku ba
Madam Haruna wani na ga yayin rubutu a kafar sada zumunta da yake cewa duka ko hantara baya sa mace ta yi maka biyayya inda kake so lallashi to kana ka yarda da haka
na yarda da hakan dan bisa dari shi lallashi ne ke sa mace ta yi abu da kai da ya dace
da fa samu ta kai da yabo ba
yawa shine zai sa ma idan har ta laifi za ta dinga jin kunyanka amma idan dan ka zo kai mata ihu kaman kare wannan maybe kana juya ma gwalo za ta yi maka
masai ba zai jira ma fi
yawa ihu da duka bai canza komai sai dai ya kara kangarar da mutum so lallashi tausayawa
da nuna mata kauna
da nuna kauna da hakuri shi da yake sa mace ta ga girman ka ta mutunta ka ta maka biyayya ta maka abin da zai faranta maka rai
malama saratu malamai fa suna da wani rawa da suke takawa wurin ƙara kawo wannan matsalar ne a kangata ta inda zaka ji suna yin wa'azin da yake nuna macen nan fa ba kamar wata abace ta mallaka da kuma nuna cewa akwai fifiko tsakanin ta da namiji of course kamar yadda aka ce akwai fifiko amma ba ana nufin a halitta namijin ya fita daraja bane a waɗansu matakai ne addinin ya ce cewa mace tana ƙarƙashin namiji saboda kulawar da ake so ya bata malamai suna maimakon malamai su maida hankalinsu wurin janyo hankalin mazaje don su so matan su yi aure don soyayya da kuma son a gina sai ka ga nan malami yana bada fatawarsa ne akan biyan bukata ta sha'awa da tilastawa mace yin biyayya ko tana yi so ko tana cikin halin lafiyar da za ta yi ko bata ci wanda yana ɗaya daga cikin abin da ke sa maza suke jin lalle su sun mallaki macen ne kina ki mahangan yake ganin abin
Ana mahangan gaskiya malamai suna da rawar da suke takawa. Sports ya kamata yanda ake cewa wai mace menene mata gonakin ku ne ko? To ai ko a gona ne kana son ka noma ka girbi me zan ce amfani
girbi mai kyau
amfani mai yawa ko ba haka bane
kuma kana son a ce gonarka ta fi kowanne kyau da shar-shar da girma
da menene kuma kun hada kanku ka nomi ka girmi amfani mai kyau to amma ba a nuna haka kullun koda a wurin iyaye koda a wurin malamai idan ka samu wani matsala ka kai kara ka ce yau mijinka kaza gobe mijinka kaza jibin jikan kaza ba za a kira shi a yi mishi nasiha ba kaga ka auri matan nan ne da baka da ruwa da sanyi da waye duk ka janyo hankalin ta ka ai menene ka raba da iyayen da uwana ta kowa haka ba ka dauko ta kaka ta to ya kamata a ce ka rungume ta yawancin ba a ma tambaya sai dai a ce ai ke dole ke kina karkashin namiji
ki hakuri
sai dai ke dai ki hakuri to kuma ai hakuri akwai ranar karshen shi akwai rana akwai wata a nan garin Kaduna ne ƴaƴan su biyar da miji kullun sai ya rike ta abu kadan zai dauki abu ya rike ta abu kadan zai dauki abu ya rike ta ranan kawai sai ta shiga gurin makociyarta tace in ai kuma yana gaba duka ta zata yi ta samu kawai tace wani fa yi min duka tace to ke hakuri ki koma ranan tace ta ke ba za ki kwaci ƴancin banki bane tace to ita ya zata yi tace to shikenan ranan da ya rike ta yace ta wuce nan kuka ya rike ki tace tana kusa da tabarya kawai sai ta mika mata tace tafi me zan yi da tace na ce ki tafi tana zuwa ko ya da ya mai da yayi duka sai kwance shi akan gadon
ya huta yayi aiki
ai ya da samu tabarya ne tarin garin tuma mishi sai gashi yake ihu a zo a karbe shi da ka bai zai har hannu ta karya masa
ashe ba dadi
to tunda karana shi ne na san sa har ya fi shekara nawa
to ɗan su daga cikin irin wannan cin zarafin zaki ga gaban yaya ake ko a gaban mutanen haya ko a gaban mutane dan wani dan tijara har a cikin titi ma dan akwai wani namiji haka har tsiraraye wa matarsa wai kawai dai ya tozarta ta kuma ta dawo wai su zauna a matsayin matarsa
kamar yadda aka yi magana malami ne ka dauka matan ka kun je shari'a shi ma malamin abinda aka je shari'a shi ma shi yana shuka irin abin a cikin gidan shi kin ga ba zai saki jiki yayi shari'a yanda ya kamata ba sai dai a ce ke ki koma ai ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa maza ki koma ki yi ma mijinki biyayya da abinda yace kuma sannan shi abinda yasa baya so ya fada saboda shi ma a cikin gidan shi abinda yake shuka
yana tika dukan
ke yana
kai mishi
to tunda yana kawai yanzu ya za a yi wa'azi akan abinda shi ma yake aikatawa kullun kawai abinda zai rinka nuna mata Allah ya ce annabi ya ce ku koma ku yi hakuri ita macen nan an maida ita kamar jaka ta koma ita kawai ba ta da
ita hakuri ita kadai
ita kawai hakuri ita kadai samu bayan kuma a zamantakewa na aure hakuri na mutum biyu ne shi dole zai yi hakuri da ita ma dole za ta yi hakuri da shi za a yi musharaka a wurin wannan hakurin sannan su kuma iyaye rawan da suke takawa an kai yarinya an ce yi nayi bari na bari ba a fashara'antawa a
cikin gidan
idan ya ce ki yi matakar bai saba wa addinin musulunci ba in ya ce ki bari matakar bai saba wa addinin musulunci ba a cewa haka kamar irin nan mun sha samun kesake san yaran ma da aka je aka yi wadi da su misali ta baya kin ga akan yi nayi barna bari ne tunda ai ba a gaya mata wannan bai da kyau ba
alce
abin da mutum ya ce ya ki da kuma mana wannan office din a matsayin kansala an ce ga matsalan yarinya ga ta nan an kai ta ta kasa gaya ma iyayen saboda an ce duk abin da ya ce ta yi kuma kan mu ji kan magani ba kuma ki dawo mana da matsala da ta je abin yayi nisa an je gidanta an ganta ta rame ta fita hayyacinta ya aka ta ki fadi saboda ai an ce kar ta dawo gida ta bada labari daga karshe da abin yayi abu an san yarinya ne mai walwala in ta zo gidan biki gidan su komai sai aka gargaba ɗaya ta canza kala da bincike bincike iyayen kuma abin ya dame su kuma in an je gidan ba rashin ci ba rashin sha ashe wannan matsalan ne to daga baya da aka gano haka aka zo sannan ne kuma wai za a kwafi mata yanci bayan ya riga ya bata mata rayuwa to me yasa ake cewa yana yi idan abin bai saba musulunci ba bari na bari idan abin bai saba ma addinin musulunci ba
to a daina kwaban yara cewa su shiru idan an ga wani sabon canji
kuma diya ko danki ne zai rugo da gudu ya kawo miki kara in dai kina katse shi wallahi akwai abin da ya kamata ki ji ba za ki ji shi ba duk abin da ya kawo miki zauna ki saurare shi in kin saurare shi to ai kaza ne in me sauki na ce ai kaza ne ai ba komai bane wannan in kuma abin ki ce to daga yau kakka kara kin ji abin da yake cikin zuciyarsa kuma kin ba shi shawara amma in dai zai zo dakata dakata kakanan ka zo zaka tsaka kuma da hankali to gobe akwai abin da ya kamata kila wani ne ya kira shi shi ma zai ci zarafin shi ya rugo da gudu ya baki labari mama gashi kin ce shiru shiru kan makwabta su ji kamar irin yadda ake cin zarafin ƴaƴan mu a hana ai magana a ce wai kar wani ya ji to haka mu ma iyaye mata ake cin zarafin mu in kin je a ce ki shiru da kin daga wannan magana abin kunya ne ƴaƴan ku nawa da ke da shi in an ce kotun ma za a ce a tona ma ƴaƴan ki asiri ba tona asiri a ma ƴaƴa a ciki
Kuma na kuke jira yana ya tara ni kuma ku ne ke jira wannan kidan ku ne na kula wani ne san masu wani ba sharbo da masara kila da bakin ciki ran sai dinga da badala abin da gaske ne sai na boye ne magani na bugane
har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe ga ci gaban tattaunawar
kamar yadda malama Hajjasar take fadan cewa mazan yanzu ba irin mazan da bane mazan da sun san darajar mace na yanzu ban san yadda aka yi su Hajjasar tun sukari na mana su ba su kuma ba su san hakan ba
wani lokaci zaki ga an aka duba wannan matsalar da ake samu na cin zarafin da iyaye suke ma mata ai yana da fadi wani lokaci bai fata kaida akan duka ba kin ga wani zai iya zuwa kawai daga sandaran shi ya baci ba ma zai kalla suwaye a wurin ba kawai wannan dukan shine wani ko mata tana cikin magana wani zaki ga ya kifa mata mali wani zaki ga ya shake ta ya kaita
bango
kaman yana so ne zai kashe ta ai in aka ce duka kala kala ne
fa
akwai ma duka ma mai kyau akwai wanda ba wai duka bane na kaman ba wai
kaman nan ne mara mutum ne
kwarai da gaske wani zaki ga ya shake ta wani kuma sun yi fada da mace kila dama suna da yaya baya so a ƙara haihuwa kawai mace na kwance sai da kiji kato a saman ruwan cikin ta ya hau yana cikin yake duka ai ba wai dama cikin yake duka saboda dama yana da bakin ciki a game da cikin yana neman yanda za a yi cikin ya lalace ko kuma daga abu ya hada ya tura ta yanda zai zama cikin dai ya samu matsala a ce ya zube maza da yawa suna yi
kamar abokan gaba kamar suna
yi kwarai da gaske namiji bai so mace ta haihu ko bai so ta kara haihuwa shi da ita ba za su zauna su yi magana ba wance yanzu ƴaƴan da ke da su ya isa ya kamata da ni da ke mu je asibiti a duba me ya kamata a mana mu dan samu tazara ko kuma ma mu gama haihu wannan yanzu gaba daya zamani yazo ana ma maza ana ma mata in kuka yarda da za ku yi sai ku yi sai namiji ba zai ce miki bai san haihuwa ba ba zai ce miki me ake ciki ba daga ran da ya fuskanci yanayin ki ya canza cewa an samu to daga wani daga lokacin an fara samun matsala to duk wani fitinan shi akai musamman in ya bada shawara ki zubar da ciki kin nuna kina gudun rayuwanki to shi sai ya zubar miki a gida shine wannan daga an yi abu kadan duka akan ciki namiji ya rika dukan mace ƴaƴa suna nan wasu wai su suke kira baba dan Allah kai hakuri kaka kashe maman mu baban mu dan Allah wasu ƴaƴa ne suke fita su je makota
su ne mu gudun
mama ga abinda uban suke yi wannan cin zarafi har ina ko wuce duk inda ba a tunani sannan akwai na magana wani duk abin da matan shi ta faɗa a gwalewa ne shi ma cin zarafi ne saboda tana da ƴaƴa ita ma
mutum ne
tana da ƴanci ta yi magana ta faɗa zai ce dalla yi mana shiru wawuya ko sake ko duk abin da ta faɗa a aibantawa kin ga bai kamata ba shi ma nau'i ne na cin zarafin mutum saboda haka ba wai sai duka kadai shine cin zarafi ba za ku ga a gaban ƴaƴa ne wannan bai kamata ba shi kanshi yana lalata tarbiyya na cikin gida saboda daga lokacin da yaro ya fahimci baban shi zai iya faɗan wasu munanan kalamai game da mahaifiyar shi to dole zai raina ta gobe idan baban bai nan idan ta hana ko ta sa ai wani abu zai iya ganin cewa ita ma ba ta da wani kima tunda baban ma ga yanda yake wanda iyayen da suka san me suke yi irin iyayen mu na da zaki ga suna ba mace wani irin girma na musamman ta hanyar iyaye da ƴaƴa maza ma ba su cika yin alaka na wani abu ba ko da abu yaro ke so sai dai ya je gurin maman shi ya gaya mata ita ta gaya ma baban baban ya ba maman ita kuma ta bashi wannan yana taimaka ma tarbiyya ne saboda yaro zai san darajar mahaifiyarsa kuma ba zai saba mata ba saboda ya san akwai hanyar da za ta kama shi da yawa amma in ya zama yara da iyaye
sun wajen daraja kuma wansa zai daraja ko mata da zai aura
ko da
inda ga mace ne
zaki ga baba ba zai yi mafada ba sai dare yayi ba kowa
gaskiya dan zaki ga mama
sai ta ga kuma iyaye ga baba ba kuma mata fada eh suna yi ko da hukunci yazo ya tarar uwa tayi akan yaya ba daidai ba ko bace adalci ba ko bai kamata ba ba zai yi magana ba lokacin zai nuna daidai tayi sai idan yara sun yi bacci sai ya kira ta sai ce dazu hukuncin da naga kin yi tsakanin wani da wani ko wance da wance da yi daidai ba nan gaba idan an samu sabani kinji kinji yanda ya kamata ya zama zaki rikai to amma iyaye mazan yanzu kaman jira ake har ya koma ma wasu iyaye maza cikin cin zarfin da suke mamata suna kulla gaba tsakanin yaya da iyaye yaro zai zo ya ce yana son abu sai uwa ta ga cewa bai dace ba saboda zai zama sanadiyan tabarbarewar tarbiyyar shi misali irin wayan da zamani da muke ciki harkan waya ko computer ko dai kashin yaro kudi da yawa sai uwa ta ga kaman kudi yayyawa a ba yaro misali a ce 5000 lokaci ɗaya ko 10000 ba wani abu da zai siya da shi sai uba ya nuna ai maman ku take hana ba ta so kuna jin dadi in nace zan siya sai ta hana kin ga alama ne na yana shi ma cin zarafi ne saboda yana nuna mata cewa ba ta kaunan ƴaƴanta so wannan kuma yakan sa ƴaƴa su rike a zuciyarsu uwarsu kaman makiyarsu ce tana kin su da abubuwan alkhairi da sauransu so gaskiya akwai hanyoyi da dama da maza suke yi na cin wannan zarafin kaman macen da misali ta taso da wannan lalurar cewa ta samu miji kai rashin sa'a mai duka ne da sauransu bata samu ƴanci ba to a ƴaƴanta da ta haifa yana da kyau ta ware wani lokaci da za ta rinka koyar da su cewa abinda mahaifinku ke yi ba abu bane mai kyau kuma ba na so idan kuka girma kuka yi aure ku kwatanta abinda kuka ga mahaifinku yana yi ta tsoratar da su ta musu nasiha ta kuma nuna musu Allah a cikin abin yanda zai zama su ma idan suka tashi ba za su mai domin abinda yake damun al'ummar mu shine gani da abinda ka gani a baya kwaikwayo na tashi babana na dukan mamana saboda haka ni ma na gane shine cikin isa da cikana na miji
baka ganin ka ban kila hana mace ƴancin zuwa asibiti ta nemi lafiya ta kila ma shi ma cin zarafi ne
tabbas babban cin zarafi ne akwai wanda zai ce shi a gidan shi ba a zuwa asibiti kuma kila matan da ya auro ita sun saba ita ma kila
tana da wanda rura
ba amma aka haife ta dai yake na kinga karshen zuwa kenan wani zai ce shi bai yadda ba a yi rigakafi a gidan shi shi ma cin zarafi ne wani zai ce shi bai yadda ki je awo ba sai dai ayi a gargajiyance in zaki haihu ma wani zai ce sai dai ya kira wata a bayan layi ta zo da bata san ma me zaka yi shi ma yana cikin nau'uka na cin zarafin mace gaskiya saboda ita take da ƴancin ta ce za ta je asibiti ko ba za ta je ba to idan ma ta ce ba za ta ba a matsayin ka na mai kaunanta a dai zamanin yanzu ai ya kamata ka nuna mata muhimmancin zuwa bare a ce kai ne zaka hana wani kuma ko ciwon kai ne sai ya ce sai dai ki biya da kudin ki shi din dai kudin shi ne ba a zuwa asibiti da kudin shi wani zai ce na yadda ki je amma ke zaki biya
wato shi da tsakanin ki da shi da ke daga biyan bukata ta sha'awa
shi ne kawai
wanda zai shiga tsakanin
shi ne kawai shi ne
amma duk abin da ya shafe ki akwai wani mafita da muke da shi don ragewa saboda shi wannan matsalar da muke da shi ba ga talaka ba ba ga mai kudi ba ba ga ƴaƴa mata kanana bane ba kuma ga tsofaffi ba ba wanda ya tsira a maganar cin zarafi daga namijin da ke da wannan halin
mafita a nan guda ɗaya ne na farko shine dole sai ana ilmantar da ma'aurata menene auren da muhimmancin auren saboda rashin sanin auren shine yake jefa ma'aurata cikin wannan matsala
haka ne
so in dai har za a zo ana fadakarwa ana ilmantarwa insha Allah da dama jahilci ne yake sa su haka sun dauka ana yin aure ne saboda kaura sha'awa kai da mutun ya biya bukatar shi kenan mutun ta fita aran sa wannan ba haka bane dole ne malamai da counselors su dukufa wajen fadakarwa da ilmantarwa da jawo hankali akan ma'aurata su san menene aure wannan shine mafita ana au mahanga
kana haka yi
abin na bi da zan kara dama shine mafita dama shine dai wannan kaman yanda ya fada malamai su shigo cikin al'amarin
su rage san zuciya
tsaki kuma duk abin da ya kama na gaskiya a fito shi fili a fada kar mutun ya sa san zuciya a ciki sannan kuma ya zamana ana da wata hukuma kaman mai kare haƙƙin mata wanda duk inda aka gani kuma gwamnati ta san da zaman kuma gwamnati ta ba irin wannan hukumar karfi ta yadda duk inda aka ga ana cin zarafin mace ba tare da ita bane ta shiga haƙƙinsa kawai a je a kai ƙara wurin a kira shi ni ina ganin mazan da za a rika kiran su idan suna cin zarafin mata ana musu wani hukunci za a samu sauƙin al'amura irin wannan ni na zauna da wanda na gashi yana cikin dukan matan ya da ka an saba gani ran nan kawai ya daga hannu zai mare ta kawai sai babban dan shi ya rike mai hannu yace na rantse da Allah baba idan ka mare ta sai na rama mata ya sauke hannu ya kalle ta ya kalle shi yace ka kawo karfin da zamu haka da kai yace to kije ke na suke kira buwan auren kenan sai ta kuwa nagari ta yi aure ta bar shi shi kuma yanzu yana kuka tace ba kai laifi ba Allah ya maka albarka na kuma gode Allah ya sa ni kuma haka ya zama min alkhairi to a can inda take ma ya fi gidan uban nasu da ta bari to idan ka ci gaba a burbaka bar shi dan Allah ba wallahi wata rana sai ka bar shi dan dole
wato yaran tun da ana yi a gaban su
ana yi a gaban su ran
ko dai abin ya faru ko dai su rena uban nasu su ki shi ko kuma ya koya musu mugun hali su ma zai suna yi wa sauran
ƴaƴa mata wannan shine saboda haka
to a bangaren iyaye ya kamata a ce iyaye idan suka ji suka ga mace ko kuma mijin ko mace idan suka ga cewa ta yi mishi wani abu ko yayi mata wani abu idan mata ta su goke ya kuna lafiya lai idan tana da wani abu in ta fada a kira shi a kira ta a fada kuma idan shi ke da laifi a fada mishi idan ita ke da laifi a fada mata to shine matsayin da zaka shiga lamarin tsakanin ma'aurata kenan ka san me suke yi kuma ka san matsayin su kuma ka san cewa idan ana ci ma matar zarafi sannan kuma a rinka duba waɗannan abubuwa su malamai da kuma iyaye su rinka duba waɗannan abubuwa zaki ga cewa mace da ƴaƴanta ko ku a ta fara aiwa wallahi wannan namijin shekaru bai san manta ba bai san sabulinta ba bai san sutura ta ba bai san abin da take ba amma sai kiga cewa wai iyaye ba za su iya fitowa sai magana ba zaki ga cewa ma haihuwa ɗaya haihuwa biyu gidan iyaye suke kawo mata abinci ma za su ci ta
su dai ta zauna a gidan mijin wani hali suke ciki in ta mutu sai a ta to lokaci ne to kuma na kuke jira
Madalla yanzu kuma lokaci ne da zamu buɗe muku layi domin ku tura ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da zaku kira ita ce alamar tarawa 1-202-205-6555 amma kafin mu kai ga daukan wayoyinku ku shakata da wannan wakar
Madalla masu sauraron mu mun sami kiran mu na farko da wa muke magana to kaman dai da alama mun rasa to muna jin ka daga Kaduna da wa muke magana
to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu
wa alaikum salam
suna da Alhaji Musa Garo ne radio da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya barka da sallah ne miki fata alkhairi da sauran musulmai na duniya baki daya
yauwa barka dai Alhaji Musa muna jin ka
to alhamdulillah dangane da wannan maududi ne wanda na ji shi wannan mata sai kike tattaunawa babu shakka ana samun irin wayannan matsalolin dangane da abin da ya shafi zamantakewa na auratayya to amma ni abin da nake duba ya kamata a ce su kansu matan idan mutum ya zo neman aure gurin su kada su nuna cewa a irin wanda suke da dadewar da suke a gidansu ba su aure ba kada su yadda lura da wannan sai su tabbatar da cewa duk mutumin da ya zo mutumin kirki ne amma duk mutumin da ya san darajar kansa ya san darajar iyayensa ya san kuma darajar shi kansa din ma gaba daya ba da za a ce wai mace na da ciki ya zo ya kama dukan cikinta ko kuma ya bata wani abu da zai mata lahani a tsakaninka da matar ka lallabawa ne da haka ya kamata a ce su mata suka tantance wannan namiji da za su aura in aka haka ina ganin za a samu matsala ka tende muku mata alkari Allah ya sa a tashi lafiya Alhaji Musa Garo ne radio da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya na gode
To mun gode da wannan kira naka masu sauraron mu muna so ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa 1-202-205-6555 muna so ku kira ne ku bayyana mana ra'ayoyinku akan maudu'in namu na yau akan cin zarafin mata musamman ma a wajen auratayya To madalla masu sauraro yau fa kofa a bude take muna so ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku yau maudu'in namu akan cin zarafi ne kuna ganin al'umma tana taimakawa wajen habaka wannan abu ko kuma kuna ganin ya kamata iyaye da ƴan uwa da magabata su tashi tsaye a kawo ƙarshen wannan matsala da ake fama da ita sauraron mu da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin wadda ta daidaita mana sauti wato Julie Leathers Gresham da injiniyan mu na yau da abokiyar aiki na da tattaya na gabatarwa Amina Bahara Auna da dukkanin abokanan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shiri ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku mu kasance lafiya Oh,